رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بحكي هو السلام عليكم ورحمة الله أجيء من سيارك لشان سورة الأنعام يوكم ذام شقاب فرقا سورة الأعراف wadda suratul a'raf ita ce sura ta bakwai a cikin jerin surorin alqur'ani idan ka faro lissafi daga sama kafin mu shiga cikin surar akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko tana tambaya ne da cewa wajen yanka dabba ne sai aka yi kuskure a madadin a kwantar da ita a bangaren jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla sai aka kwantar da dabbar a tsagen jikinta na dama kanta na kudu ana fuskantar alƙibla da ita aka yanka ta a haka a matsayin dabbar layya ko kuma ta wata ibadar daban kamar hadaya ko ragon suna shin hakan ya halatta ko bai halatta ba farko ya halatta wannan baya haramta dabba domin kwantar da ita a wannan sifa na cewa a tsagen jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla mustahabbi ne ba wajibi bane ambatan bismillah wajen yankanta shine wajibi shine tilas shine in ba a yi ba za a ce ba za a ce yankan ba amma matukar an yi basmala lokacin da za a yanka ta shikenan Mai tambaya ta biyu na cewa game da suratul Tauba na lura cewa dukkan surori na Al-Qur'ani an bude su da Bismillahir Rahmanir Rahim in ban da suratul Tauba menene sirrin haka babu wani nasi karara daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana dalilin da yasa ba a bude suratul Tauba da basmala ba abinda duk ake fada ijtihadi ne na malamai waɗansu malamai suka ce abinda basmala ta kunsa ta kunshi rahama ta kunshi sunaye guda biyu suke dauke da rahama sunan ar-rahman da sunan ar-rahim dukkaninsu suna dauke da rahama to ita kuma suratul Tauba sura ce da ta sauka da takobi da ta sauka da maganar yaki فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون suka ce waɗannan al'amurra ba su dace da basmala ba maganar yaƙi maganar takobi maganar fille kai maganar tsara maganar suka ba su dace da basmala ba dan haka sai ba a bude ta da basmala ba ina fata an fahimta to amma na ijtihadin malamai ne ko shakka babu nassi na alqur'ani haka ya sauka babu basmala haka kuma za a karanta ta babu basmala tawawun a cikin sallah ko a wajen sallah lokacin da mutum ya zo amma dukkan surar da ba suratul Tauba ba lalle ne mutum zai gode ta basmala shi ne imam shatibi ke cewa wala budda min hafi fida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyyira man tala ma'ana dukkan surar da ba suratul Tauba ba lalle ne a bude ta da basmala amma suratul Tauba kuwa ba sai kai basmala ba sai dai a bangaren da ba farkon sura ba to an bayar da zabi karanta basmala bai zama wajibi ba ko kuma nan an yi sabani a tsakiyar suratul Tauba ko kuma wurin da ba farko ba a cikin suratul Tauba shin mutum na iya kawo basmala ko ba zai iya kawowa ba mas'ala ce khilafiyya bain al-qurra tambaya ta uku akan mai azumi bayan yayi suhur ya kwanta yayi barci sai yayi mafarki me matsayin azumin sa azumin sai na nan lafiya lau ba abin da ya shafe shi idan ya tashi kawai sai ya wankan janaba amma azuminsa bai kare ba, bai lalace ba. Mai azumin da tun da azumi ya shigo zuwa yanzu bai sallace fa'i da wuturi ba, mai yi matsayin azuminsa? Azuminsa yana nan, sai dai kuma ya yi tafka hasara na rashin yin sallace fa'i da wuturi. Wannan hasara ce mai girman gaske, amma bai rushe azuminsa ba, ko a ce bai da ladan azumi. Sannan mai azumi wanda yake yin tata, mai yi matsayin azuminsa? Tata laifi ne, tana ɗaya daga cikin kaba'irul zunub, wato manya-manyan laifuka. Abinda ke nuna kasancewa ta laifi ta yadda aka haɗa ta da shan giya a cikin aya guda. Ubangiji ta'ala ce, ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha' في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تاتا تنا حيفر دقاباء تكن كان المسلمين ومن دو وند أكا تاتي كيشي أكا تين يشي سيرنك جن حوشن وند يتين يشي تاتي كيشي أكا تاتي وبا هكما سننكم تاتا تنا ين بلازنا كتسلن أرزكين كسا تنا حيفر دقوان كسا كتسلن أرزكين كسا ومن دكم مي تاتا بايا تن يموز دكينسا dan a gina kasa. Ya fi son kawai ya samu kuɗi a zaune a maho, a bagas, a banza. Saboda haka yana lalata kasa, yana gadarwa da kasa ci baya. Da haka dai ta tabbata da amfani ko a tsari na duniya, ballantana kuma a tsarin Allah da kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai yin tata aikin da yake babban laifi ne, wanda zai jawo masa fushin Allah, wanda zai jawo masa azabar Allah in bai tuba ba. Amma tatarsa ba ta lalata azuminsa, wato ta iya kawo cikas wajen cikar imaninsa, amma dai azuminsa yana nan bai lalace ba a sakamakon yin tata. Wannan kuma yana tambaya akan cewa mutum ne sana'ar sayan kankara, yakan yi irin ice block din nan, amma sai dai ya kai gidan barasa ya sayar musu. Kuma duk da haka yana yin azumi, shi musulmi ne. Shi ma dai azuminsa yana nan a matsayinsa na musulmi. Wancan aiki na zunubi kuma yana nan. Don wancan aiki da yake barna ce, ya taimaka wajen masu giya su sha giya cikin kwanciyar rai, ta yi sanyi. Don ya ji ya sayar musu da kankara a sanya giya a can. Ya yi ta'awuni alal ismi wal udwan. Ubangiji kuma ya ce, wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Wato karku yi taimakekeniya da juna wajen aikin barna da kuma wato ƙetare iyaka da kuma aikin saƙo. Don haka bai halatta musulmi ya samu kansa a cikin wannan ba. Mai wannan tambayar yake cewa shi magidanci ne, yana da iyali, ɗakinsa daban, nata daban. To amma abin da yake ƙona masa rai ne, wai kullum sai ya je ɗakinta ya kirawo ta, sannan za su zo ɗakin shi. Kuma ya faɗa mata cewa da Allah kullum idan ta yi aikin abinci ta gama ta yi wanka, kuma ta zo ɗakinta ta same, ta zo ɗakin shi ta same shi, amma ba za ta yi ba sai ta yi kwance ta ɗakinta. Sai ya bi ta, ya je ya buga masa ƙofa. To sai ya yi fushi, ya daina zuwa. Kuma aka zauna haka tsawon watanni ba ta zuwa, shi kuma bai dai ba. To yanzu ya za a warware wannan matsalar. A hakikanin gaskiya wannan dai bata kyauta ba. Biyayya da ake buƙatar ya mace da shi, ya kamata ki je ɗakinsa, tunda har shi ya nuna buƙatar ki je ɗakinsa. Maza ɗabi'a daban-daban suke. Akwai wanda shi zai rinka zuwa ɗakin matarsa, akwai wanda ya fi so matarsa ta je ɗakinsa, akwai kuma wanda ke buƙatar canji. Wata rana ki je ɗakinsa, wata rana ya je ɗakin ki. Wannan dan ya samu canji. Yau da gobe, yau da gobe, saboda abu ɗaya kullum kosawa ake yi. Wata rana ma ku zauna a falo, duk ba gidanku ba ne ba, an ko kulle gidan dai duk abin da kuka yi ba ganin damarku ba, kuna cikakken ƴanci a ciki. To amma in har ya nuna yana son ki je ɗakinsa, to wannan kuma rashin kunya ne, rashin kirki ne, rashin mutunci ne, ki zauna ki ta barci kamar ashabul kafi. Ki zo wai har sai ya je ya bi ki, wannan ba daidai ba ne ba. a nan wurin ka kira wata kai mata wa'azi cewa ga abin da kake so, ya kamata ta rinka yi idan ta ki ji, idan kana da hali kawai na auren. Wannan shi ne shawarar da zan baka. Ka samu wata kuma ka yi iyakacin ƙoƙarinka, ka nemi wadda take tana da addini kuma inda hali ya zanto ta ɗan fita kyau. Duk wannan yana da kyau. Ko ba haka ba? Wani lokacin wata dai idan an yi mata kishiya an fi zaman lafiya da ita. Ko labari ka bata wata za ka ga ta dina, idan ka ce mata to fa wallahi ko ki rika zuwa ko kuma yin auro wata, to za sai ka ga ta ki da taitayinta. Ko kuma ko ma baka yi wannan ba, ko baka faɗa mata za ka yi ba, wai ke me yasa idan na ce ki zo ba ki zuwa, za ka ta zumfara baki ta yi shiru, sai kai ka yi tsaki, sai kawai ka je ka yi wanka, da daddare fa irin wajen ƙarfe 11 din nan, sai ka yi wanka, sai ka zo ka shafa mai, sai ka sa riga. Sai ka kare hula ka tsaya a jikin madubi kana wannan duk ba. Ko da masallaci za ka yi kiyamun laili ba. A wurin ta zance za ka. Lokacin so kake ka bata hauki da gangan kawai ka dauki turare kai sai kai ta fesa. Kai ta fesa sai wajen rabin kwalba. Sai ka ce na tafi idan kin ji shiru ki rufe kofa. Nan kuma masallaci za ka yi kiyamun laili. Sai ga ana wani bala'i, ina za ka cikin tsakadaren ina ruwanki da inda za ni, ina za ka ina ruwanki da inda za ni, ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa. To wai ina za ka, sai ka ja mata aya, Allah ya ce wala tajassasu. Kar ku yi bincike ko ba gaba. Wani lokacin mata sai da wayo sai da dabara. Da Allah ya baka dabara sai kai mata wayo, in kai mata wayo sai ku tsira, ku tsira ku tsira ta. Amma ka fara yin wa'azi, idan kai mata wa'azi take ka hada da wayo da dabara. Idan take wallahi tallahi ka nemi aure, wannan shine shawara ta a gare ka. In dai har kana da halin nan, in dai har kana da halin da zaka rike wallahi ka nemi aure, to kar ka saka bata kanka lokaci. Eh? Ka sa sunan ne? A wai ka tsawo nama ko tsire ka rika zuwa tsaki za ta biyo ka? Wannan ba wani nau'i dan dabara. Ina jin wannan ya taɓa jarraba wannan dabarar tun daga yau. Tambayar kusa da ƙarshe, wannan bawan Allah yake cewa ana karanta mana wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumin litinin da alhamis. Da sahabbai suka tambaye shi me yasa, sai ce ranar alhamis ita ce ranar haihuwarsa, ranar litinin ita ce ranar haihuwarsa, ranar alhamis kuma ranar da ake auna ayyukan bayi. To shin wannan ya zama akwai hujja cikin wannan hadisi kenan wajen mutum ya ɗauki ranar haihuwarsa a matsayin ranar yin azumi? Kai ba mai shar'antawa ba ne, manzon Allah shi ne mai shar'antawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta mana mu yi azumin litinin da alhamis. Kila abinda ma ya kamata da ka faɗa, na taɓa jin wani malami ya kafa hujja da wannan hadisin wajen halaccin maulidi. To kaga wannan shi ne kuskuren fahimta. Ko dai su'ul faham ko kuma su'ul fahami ma'a su'il qasdi, wato mummunan fahimta da mummunan niyya. Sai ya gadarwa mutum ba zai iya fahimtar addini ba, domin a tarihance an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin. A tarihance ko manzo Allah ya bar duniya ranar litinin. Anas ibn Malik yake cewa da raina da wayona da hankalina manzo Allah ya yi hijira ya zo Madina ranar litinin. Babu wata rana da sahabbai suka samu kansu cikin farin ciki a rayuwa irin wannan rana ta litinin da ya shigo Madina. Da hankalina kuma a wannan rana ce Allah ya karɓi ran manzon Allah ranar litinin. Babu wata rana a duniya da sahabbai suka samu kansu cikin bakin ciki irin ranar litinin. Saboda babu wani abu mai mahimmanci babu wani mutum da rayuwarsa take da tsada a wurin sahabbai irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahallu shahid anan gurin, in mutum zai farin ciki da ranar Litinin a matsayin ranar haihuwar manzon Allah, to kuma a wannan ranar Allah ya karfi rayuwarsa. To kaga kenan farin cikin kuma ya rushe tun da nan ne kuma ranar mutuwarsa. A takaice dai ba ki halatta kafa hujja da wannan hadisin dan yin dan nuna halattar maulidi. Idan mutum yayi wannan sai a ce da shi a shaida Abubakar da Umar da Uthmanu da Ali radiyallahu anhum ajma'in da Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a da dukkan malamai da suka gabata na baya a tarihi ba su san hadisin ba, dan sun bi ta kanki sun wuce, sun karance shi, sun karantar, sun rawaice shi, sun rawaitar. Tare da haka babu ɗaya daga cikin su da ya taɓa kafa hujja da shi akan halaccin maulid, ashe duk ba su fahimce shi ba kenan, don ba su taɓa yi ba a cikin su, kenan ba su gane hadisin ba. Ko dai mu ce ba haka hadisin yake nufi ba, ko mu ce ba su gane ba. Abin da ya fi sauƙi shi ne mu ce ba haka hadisin yake nufi ba, don haka hadisin baya nuna halaccin maulid ta kowace irin fuska. Inda yana nuna halaccin maulid da sahabbai sun riga yi, amma khulafa'ur rashidun suka yi shekaru 30 suna halifanci, cikin su ba wanda ya taɓa yin maulid, ko Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali, shekara 30 wanda wannan shekarun su ne manzo Allah ya sa musu suna khilafatu nubuwa, shekaru na halifancin annabta, wato mulki salam mulki irin na annabta. Banda wannan duk mulkin da ya biyo baya wannan ba a kiran sa da suna khilafa irin ta nubuwa, mulki ne irin na mutane amma ba salam mulki irin na annabta ba. To da haka ya kamata a yi hattara mutum ya daina faɗar abin da ya ga dama cikin bakinsa. Wannan wani littafi ne ga alama wata baiwar Allah ta aiko take tambaya a kansa, nafiloli 50, nafiloli 50 daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na karanta shi na duba shi, waɗannan nafiloli duk ba sa kan koyarwar manzon Allah. Addu'o'in da aka kawo za ka samu wata aya ce ta Alkur'ani, wata kuma ta yi kama da hadisi sahihi, sai dai mahallin da aka sa ta ba inda annabi ya sa hadisin ba ne, ko kuma ayar ba inda manzon Allah ya sa ta ba ne. Idan mutum yana son ya sami littafi da ya ƙunshi addu'o'i waɗanda aka tace su daga ayoyi na Alkur'ani da sahihan hadisai bisa ga yadda manzon Allah ya koyar, bisa ga fahimta ta gari, ya samu littafin Hisnul Muslim. Littafin Hisnul Muslim cikin ikon Allah, wannan littafi an fassara shi cikin yaruka daban-daban, an fassara shi da Turanci, an fassara shi cikin harshen Hausa. Dan uwa abokinmu Dr. Bashir Umar ya fassara shi cikin harshen Hausa, akwai shi kuma cikin harshen Turanci. Hisnul Muslim, hadisan da ke ciki duk tattattun hadisai ne, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, sahihan hadisai wanda suka kunshi ko dai nafilfili ko azkar ko adiya wanda ya kamata musulmi ya yi a gaba daya awa 24 da kake da shi tsakanin dare zuwa rana, rana zuwa dare dinka. Da haka wannan ya kamata mu fiye da zunta, amma irin waɗannan duk 'yan kasuwa ne kawai suke buga sadan su kudin mutane, zo su yi wa Allah ƙarya, su yi wa manzon Allah ƙarya kuma a ba su kuɗi. Kaga bai kamata mutum ya yi wa Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba, mutum ya yi wa manzon Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba. Wannan nafiloli 50 galibin abin da ke ciki hadisai waɗanda suke marasa asali da ƙarairayi marasa tushi. Akwai ayoyi, aya ce ta Alkur'ani, amma mahallin da aka sa ta suka samu ba inda ya dace a sa ta bane, shi kawai ya ga dama ya ga ya kamata ya kirkira ya faɗa, yawanci yan subu ne suke yi. Allah ya rufa mana asiri. Za mu tashi suratul A'raf. Suratul A'raf ita ce sura ta 7 idan ka faro kirge daga sama. Suratul Fatiha ta 1, suratul Baqara ta 2, suratul Ali Imran ta 3, suratul Nisa'i ta 4, suratul Ma'ida ta 5, haka ne ko? Sai suratul An'am ta 6, sai suratul A'raf ta 7. Sannan kuma sura ce Makkiya, abin nufi an saukar da ayoyinta kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina. Shi lafazin Al-A'raf din jam'i ne na Urf. Idan an ce Urf ana nufin tudu ko tsauni. Sawa'un tudu wanda yake na dutse, na dutse, ko kuma tudu wanda yake na rairayi, yashi wanda iska idan ta taso cikin sahara sai kaga ta tara wato tudu guda na yashi na rairayi kamar mulmulailan dutse. To guda ɗayan sake ne Urf, idan kawa ainun damma ra'un din kuma kai mata sukuni urf a wani larabcin ra'un din ma ana yi mata dhamma uruf jam'in sa shine al-a'raf to me yasa wannan sura aka ambace ta da suna al-a'raf saboda wannan kalma ta zo a can a gaba wa al-a'raf rijalun ya'rifunahum bi simahum qalu ma aghna ankum jam'ukum zamu zo mu yi bayani nan gaba menene al-a'raf me ake nufi da shi a cikin wannan sura sannan suwa ne ne ashabul a'raf wanda da Hausa ake cewa tozan la'arabi haka Hausawa ke fassara aya suwa ne ne yan tozan la'arabi me suka yi za a ajiye su a tozan la'arabi sannan za su dawwama a wajen dindindin ko daga baya za a cire su daga wajen a sauke su in an sauke su kuma ina za a kai su duk wannan zai zo idan mun je can inda aka yi magana akan kalmar amma dai a nan wato mu gane cewa al-a'raf abinda ake nufi ko kace tuddai ko kace tsaunuka ko kace tudu-tudu wanda suke na yaki ko kuma wadanda suke na duwatsu suna ake kira al-a'raf suratul a'raf tana kunshe da aya 206 cikin a daya daga cikin hanyoyi na kirge na ayoyin al-qur'ani mai girma fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da إيكو يبامي إيكو ينقيكر من الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه لتنذره وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء
bayan basmala ubangiji ta ala ce alif lam mim sad wadannan harufa guda uku suna cikin huruful hijaiyya wato babbaku na larabci guda 28 wanda suke farawa da alif su kare da ya'un wadanda ake kiransu da suna huruful mabani wato wadanda da su ne ake gina ɗaiɗaikun kalmomi na harshen larabci alif lam mim sad wato harfa guda uku malamai na ulumul qur'an suna kiransu da suna al-huruful muqatta'a al-huruful muqatta'a a karatun mu na gida ana kiransu da suna kuraman baki idan an ce kurman baki ma'ana wanda shi kadai baya baka ma'ana kurma ne baya magana ma'ana dai shi yasa idan an zo fassara akan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Ubangiji ta'ala ne kadai ya san me yake nufi da alif lam mim sad a haɗe da juna amma dukkan wanda ya san babbaku ya san wannan din alif ne wannan din lamun ne wannan din mimun ne wannan din sadun ne kamar yadda na sha faɗa a dangantakar zance irin wannan malamai sun yi saɓani dangane da ma'anarsu a nan a farkon wannan sura ta suratul a'raf waɗansu malaman suka ce da alif da lam da mim da sad kamar an zabo waɗansu haruffa ne daga ɗaya daga cikin sunayen Allah shine al-musawwiru kaga da alif da lam da mim da sad al-musa wato sai aka kele wawun din da ra'un dan ayi izina zuwa ga ɗaya daga cikin asma'ullahil husna amma dai wannan zancen babu dalili da yake nuna haka ake nufin ne sai dai kamar yadda muka shafaɗa mana maimaitawa waɗannan harufa an buɗe waɗansu daga cikin surorin alƙur'ani da su don yin izina ga laraba cewa shi alƙur'ani ba laraban littafi kalmomin da ke cikinsa kalmomi ne na larabci don ma ku yarda da haka gashi an gina su ne da haruffan da kun san su ku larabawa kun san alif kun san lam kun san mim kun san sa don haka ma in kun isa kuma ku dauki alifin da lamun da mimun da sadun din mana ku kawo wani abu irin alqur'ani ma'ana alqur'ani balaraban littafi saboda haka in ku isa kuma ku kawo wani littafi gwatan ku ci irin sa fal yatu bi hadithin mislihi in kanu sadikin su kawo wani nan ci irin sa mana inda gaske ne shi yasa a duk inda waɗannan kuraman baki suka zo cikin alqur'ani sai kaga batu ko magana akan alqur'ani ta biyo baya imma da sura biyu duk inda aka ambace su magana alqur'ani take zuwa alif lam mim sad kitabun unzila ilayk alif lam mim ra ta'ati tamim kitab alif lam mim ra tilka ayatu kitab wallazi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq walakin aktharan nasi la yu'minun alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur duk inda aka kawo za ga an kawo maganar alqur'ani mai girma in banda wurare guda biyu wuraren nan guda biyu sune farkon suratu maryam da kuma farkon suratu nun kaf ha ya ayn sad zikru rahmat rabbika abdahu zakariya nan ba ambata alqur'ani ba nun wal qalami wama yasrun ma anta bi ni'mat rabbika bimajnun nan ma ba ambata alqur'ani ba waɗansu malaman suka ce eh mun yadda a farkon suratu maryam ba ambata alqur'ani ba amma a farkon suratu nun akwai isara zuwa ga alqur'ani tunda an ce wal qalami wama yasrun ina rantsuwa da alqur'ani da abinda masu rubutu suke rubutawa masu rubutun nan ina rantsuwa da alqalami kai da abinda masu rubutu suke rubutawa masu rubutun nan ana nufin mala'iku mala'ikun nan suna rubuta wahayi cikin wahayi ko mafi tsadar wahayi shi da alqur'ani dan haka dai alqur'ani ya shiga ciki dinnan alqur'ani ya shiga ciki a jumlaci dan haka an sallama kenan farkon suratu maryam babu tun alqur'ani amma ko shakka babu a farkon suratu nun akwai batun alqur'ani akwai magana alqur'ani ko akwai magana wanda aka saukarwa alqur'ani ma anta bi ni'mat rabbika bimajnun wa inna laka la ajran غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم مغنى عن من الله صلى الله عليه واله وسلم وبنجي كتاب انزل اليك لفظ كتاب ان خبر مبتدا دنس انا قدر شيء تقدير زنتن هذا كتاب وان للتابي انزل اليك ده اك سوكر دشي زوا غريكا فلا يكون في صدرك حرج منه فلا يكون في صدرك حرج منه kad wani kunci ya zama cikin kirjinka minhu a sanadiyar wannan littafi kad wata damuwa ta kasance a cikin kirjinka a sanadiyar wannan littafi an ce harajun ana nufin kunci ko damuwa damuwa ana fassara ta da tsoro kada ka tsorata cewa ba za su yi imani da kai ba kada ka damu cewa ba za su yi imani da kai ba walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar mun san cewa suna cewa ba wahayi bane wani dan adam ne yake sanar da shi mun san cewa suna faɗin haka kad na'lamu innahu la yuhzinuka allazi yaqulun fa innahum la yukadzibunka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun duk waɗannan ababe da suke faɗa mun san cewa yakan kuntata maka rai amma kar ka damu ubangiji zai taimake ka akan shine fa la yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin an saukar da wannan littafi akan ka dan kai gargadi da shi wa zikira kuma domin ya zanto tunatarwa lil mu'minina ga mu'minai litunzira domin kai gargadi bihi da shi alqur'ani idan aka ce gargadi ya kunshi ababai guda uku waɗansu malaman suka ce hudu ya kunshi al-mundir mai yin gargadi din wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake a madadin manzon Allah malamai kenan maga masu cin gado na gidan annabta wajen wa'azi da fadakarwa da al-amru bil ma'ruf da annahi anil munkar al-munzir dinkin sannan kuma akwai al-munzir wanda ake wa gargadi shine ko dai kafirai ko mummunai masu sabo mummunai masu mugunyar aiki duk wannan sukan zama cikin al-munziruna wadanda ake wa gargadi ko ya zanto al-munziru bihi abinda ake yin gargadi da shi din wanda shine al-qur'ani mai girma da shi ake yin gargadi da shi ake yin wa'azi sannan abu na hudu shine abinda al-qur'ani din ya kunsa cikin abin da yake razani da firgiti ita ce azabar Allah duk wannan ya kunshi gargadi litunzira bihi dan kai gargadi da shi ka gargaduwa ka gargadi kangalarrun mutane fa inna ma yasrunahu bilisanik فإنما يظهر الله بذلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا دومين كي بشارة جممني في القرآن سنن تنذر به قوما لدا كغرغت متانين لسكي ما سيوان حسوما ديوان جائية سوني لدا لد جمعيننا ألد إذا أنت ألد سكي متاني ميوان جائية لغتيا bayan ta bayyana a matsayin gaskiya amma sai mutum ya rinka jayayya da ita wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida biha wa yuhlika al harth wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad aladu mai jayayya lut matewan jayayya kaga su ake wa gargadi wa tunzira bihi qauman ludda me za ka yi musu gargadi azaba anzartukum naran talazza inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaa wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba kaga almunzir ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam almunzarun alqawm al-lut mutanen da suke masu jayayya da musu alladhi yunzaru bihi alquran alkarim ma tadammanahu alquran min alinzar alazab النار انذرتكم نارا تلظى انا انذرناكم عذابا قريبا دك wannan yana cikin litunzarabi dan kai gargadi da shi alqur'ani wa dhikra lil mu'minin kuma qur'ani dan yanzu to tunatarwa ga mu'mine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kubi abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bibiti min dunihi abinda yake baki ba awliya a matsayin majibinta lamari kar ku bi wani wanda ba manzan Allah ba a matsayin mai shar'antawa, a matsayin mai bada doka, a matsayin mai cewa ayi ko a bari, a matsayin mai bada wajibi ko mustahabbi, a matsayin mai kawo wata falala. Duk falalar da ba daga manzan Allah take ba, ba ta ansa sunan falala. Duk wajibin da ba daga manzan Allah yake ba, ba gaske bane ba. Duk mustahabbin da bai gangaro daga manzan Allah ba, baya zama mustahabbi. Shi kadai aka turo don yi shar'antawa mutane. Mutumin da duk ya bi shari'a, shari'a da ba ta manzon Allah ba, to ko shakka babu ya bi hanyar da ba za ta kai shi gaci ba. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa laula kalimatul fasl laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum adhabun alim. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya wa bangidi fi qalilan ma tadhakkarun kadan ne daga cikin ku kuke daukan wa'azi. Waɗansu malamai sukan ce qalilan ma tadhakkarun kwata kwata ba ku daukan wa'azi. Waɗansu malamai suka ce qalilan ma tadhakkarun yan kadan ne suke daukan wa'azi a cikin ku. Wato dai lafazin al-qilla akan kawo shi lid-dalala ala al-qilla dan yi nunin akan samuwar abu kadan. Wani lokaci akan kawo shi lid-dalala ala al-adami dan a nuna babu. Idan sun ce qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tu'minun ana nufin babu ba ku yi imani ba kwata kwata babu imani amma sai a ce kadan ana nufin babu wani lokaci kuma ana nufin kadan din ma'ana dai kadan wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa yace wannan aya tana nuna cewa idan aka ce ga nassi ya zo to kenan ba abin maganar wane kowane ne wannan wane dole sai dai maganar nassi sannan wajibi ne a bi Allah a bi manzansa cikin abin da ya haramta da cikin abin da ya halatta abin da ya ce a yi dole a kwatanta abin da ya ce a bari dole a nisance shi ba a kwatanta nassi da maganar wani saboda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku kaga maganar wani wanda ba saukakkiya ba ba a kwatanta ta da nassi na alqur'ani ko ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shallatin
wa kan min qaryatin ahlaknaha fanja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'imun wa ma kana da'wahum idh ja'ahum بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا الظالمين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
وكم من قرية أهلكناها nawa-nawa ne daga cikin alkariyu waɗanda muka halakar da su a baya a tarihi waye san lissafinsu waye san adadinsu waye san yawan dangin adawa ko samudawa ko dangin mutanen annabi Lutu waye san yawan population ɗinsu lafazin kam duk sun yadda cewa lid-dalala ala taktir don nuna yawa kamar yadda rubba lid-dalala ala taqlil don nuna kaɗan kam wato abin na da yawa alƙaryu da suka wuce baya a tarihi wanda suka yi kafirci suka yi sabo suka kangare suka yi bushasha yadda suka ga dama suka fi sa ransu suka ƙi bin abin da Allah ya ce Ubangiji ta'ala ya ce ahlakana ha sai muka halakar da su faja'aha ba'suna azabar mu sai ta zo musu bayatan da daddare suna bacci sun kwanta cikin walwala da kwanciyar hankali sun tsara abin da za su yi gobe da jibi ba su san ba a ce ba za su ga goben ba auhum qa'ilun ko azabar ta zo musu lokacin kailula lokacin hutun rana shine auhum qa'iluna yani mustarihuna waqtal qailula suna masu hutu lokacin garjin azhar bayan rana ta raba tsakiya suna hutawa azabar ta su take su nawa-nawa ne فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نو نو ني daga cikin alkariyu inda Allah madaukakin sarki ahlaknaha wadanda muka halakar da su wahiya zalima نو نو wadanda muka halakar alhalin alkariya tana azzalimar alkariya idan an ce azzulmu ko dai shirka ko kafirci ko nifaka ko yawan sako dina cikin azzulmu dan ku azzulmul akbar ko azzulmul asghar zulmul akbar kafirci azzulmul asghar zulmul insani nafsuhu dan adam ya zalunci kansa wa hiya zalimatun Allah ta fa hiya khawiyatun ala urusiha ga alqaryun nan gaba daya mun ruce su su ruguje ginin su ya rufta akan su wa bi'irin mu'attala ga rijiyoyi nan da bohol da aka haka ba masu shan ruwa sun mutu sun bar rijiyoyin sun mutu sun bar pampunan sun mutu sun fi gine-gine gingirin gasunan gurin benaye ba masu kwana a ciki shi ne wa bikirin mu'assala rijiyoyi da aka bar su ba kowa wa kasrin masjid da gine-gine dogaye a shafi a mulmule an yi tanti an bar su amma ba mai kwana a ciki a falin ya siro fil ardi shin mutane ba su yawo a ban kasa ba su leƙa su gano mana su je yawo gabas ta tsakiya su je yawo daula ta tudumur a kasar Sham su je yawo daula ta adawa su je yawo a garin Hadramaut daular adawa a kasar Yemen su tafi duk inda aka gina wata hadara ko wani civilization da ya wuce a baya a tarihi fa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha dan ya kasance suna da zukatan da sa iya yin hankali da su su hankalta al'amura aw azanin yasma'una biha ko sa samu kunnuwan da in an fada sa ji nan gaba fa innaha la ta'mal absar mutane ba sa fama da makantar ido walakin ta'mal qulub allati fi sudur makantar zuciya take fama da ita kowa yana gani da ido ya karanta ya gani amma yana fama da makantar zuciya abin nufi dai a da a baya a tarihi waɗansu sun yi sabo Ubangiji ta'ala ya halakar da su waɗansu sun kangare Ubangiji ta'ala ya tarwatsa su an riga an karya su a baya a tarihi na yanzu kuma ba za su iya gagarar Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji ya ce, wa kam min qaryatin ahlaknaha, nawa-nawa ne daga cikin alkariyu a baya a tarihi waɗanda muka halakar da su, raja a haɓa a suna, azabar mu ta zo musu bayatar da daddare lokacin bacci, auhun ƙa’ilon ko kuma da rana lokacin da suke bacci, baccin rana ko hutun rana. Kama kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna, maganarsu da'awa a nan bi ma'ana alqawl alkalam, maganarsu bata kasance ba idh ja'ahum ba'suna yayin da azabar mutum ta zo, illa an qalu fati sun rinka cewa inna kunna zalimin, lalle mun kasance azzalimai, ma'ana ubangiji ta'ala bai zalunce mu ba, mu muka zalunce kawunan mu, an ba mu cikakken lokaci ne yin tunani da imani, mu ne bamu yi ba, an gargade mu an ja hankalinmu, mu ne muka ji ji, duk abin da ya kamata a faɗa mana an faɗa mun ji, mu ne bamu ji ba. Duk al'umma da aka halakar da su a baya a tarihi sun yadda cewa ba a gajiya ba wajen yi musu wa'azi, ba a gajiya ba wajen jan hankalinsu, amma su ne suka kanta. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin, nawa-nawa ne alkariyun da aka bayar a tarihi, aka halakar a baya a tarihi, Allah ce qasamna, wanda muka karya gadon bayansu, kana zalima, dan sun kasance azzaliman alkariya, azzaliman kasashe, amma muka zo muka samar da wadansu a bayansu a tarihi. Nawa-nawa ne duk alkariyar da aka halakar da su da kansu sun yi itirafi, sun yadda cewa Ubangiji ya ba su cikakken lokaci na su ji wa'azi, amma su ne ba su ji ba, an ba su cikakken tunani da kwakwalwa mai kyau ta tunani na su kawo gyare-gyare a cikin lamurran kasashensu, gyara a addini, gyara a duniya, amma su ne suka yi amfani da wannan kwakwalwar ta negative side, ta ɓangare aljanibul salbi a madadin aljanibul ijabi, a madadin ta ɓangare mai amfani sai suka yi amfani da kwakwalwar ta ɓangare marar amfani. Daga mutum mai kwakwalwa da basira da hankali da tunani da hangen nesa, a madadin ya yi amfani da kwakwalwar da basirar wajen ciyar da ƙasashe gaba, ciyar da addininsa gaba, ciyar da al'ummarsa gaba, kare al'umma daga matsalolin da suka kanannade su, amma sai ya yi amfani da kwakwalwar don gina kansa, don cutar al'ummarsa, don cimma buƙatar kansa ta karan kansa shi kaɗai a cikin al'ummar da yake mulka miliyan uku ko hudu ko biyar, amma baya tunani don su sai don shi kadai bukatarsa, kuma ya san babu yadda za a yi ya rayu ya zama mutum sai da su, amma kuma yana tunani don kansa kadai ba don su ba. Allah ya tsare mu. Fala nas'alanna allazina ursila ilayhim, Ubangiji ce wallahi sai mun tambaye waɗanda aka turo manzanni zuwa gare su, wala nas'alanna al-mursalin, wallahi sai mun tambayi manzanni. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare da gari, kamar da Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin tafsirinsa, yace za a tambayi manzanni an tabligh, dangane da isarwa, ko in isar ko buku isar ba, Allah ya san sun isar, amma zai tambaye su. Yawma yajmu Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub, ranar da Allah zai tambayi manzanni ya tara su ya ce da su, wata ansa aka ba ku lokacin da kuka ce ya Ubangiji ba mu sani ba, saboda tsoro saboda firgici, manzanni fa sun san ansar da aka ba su, amma za su manta saboda tsoron Ubangiji, la ilma lana, ba mu sani ba ya Ubangiji, innaka anta allahul ghuyub, kai ne masanin gaibu, kai ka san me muka ce, kai ka san wata ansa mutane suka ba mu. Za a tambayi mutane anil ijaba, dangane da ansa, wata ansa kuka bai wa manzanni, wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin kuntul qasas, a tambaye su wata ansa kuka bai wa manzanni, kun ce sami'na wa ata'na, mun ji mun bi, ko kuma kun yi ta Yahudawa sami'na wa ata'na, mun ji mun ki bi. Dole mutum ya faɗa ranar da ba a ƙarya, ranar da ba a kwane-kwane, duk iya siyasarka, duk iya makircinka, duk iya kwane-kwanenka, a ranar rana ce da Allah ce yau mutu gudar sara'ir, ranar da za a yi tsallasa a tona asiri, babu wata ƙarya da mutum zai yi. Yawma izin yawaddu allazina kafaru wa asawar rasula, yawma izin yawaddu allazina kafaru وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. لانن da kafirai da suka saba wa manzon Allah da gangan za su yi gurin ina ma a nike su a cikin kasa su zama gari su zama turbaya. Wala yaktumun Allah haditha, ba su isa su koyewa Allah wani zance guda ɗaya ba, sai sun faɗi gaskiya cikin komai, da abin da ka sata, da abin da ka ɗauka, da abin da ka ɓoye, da abin da ka kai waje, da abin da ka kai Hong Kong, da wanda ka kai Tana, da wanda ka kai Peru, da wanda ka yi Czechoslovakia, da wanda ka kai America, duk inda mutum ya kai, da wanda ka yi ƙarya, da wanda ka yi gaskiya, da wanda ka yi kamfani ne goma naka, da wanda ka yi kamfanoni 50, da wanda ka yi komai. Wala yaktumuna Allah haditha, mutum ba zai koyewa Allah zance ko ɗaya ba. Babu abinda mutum zai iya koyewa Allah shi, domin zai koye dan yayi magana zai yi ƙarya, sai mala'ika ya yi masa tsawa, sai hannun shi ya yi magana, sai kafarsa ta yi magana. Kafa ta ce da ni aka taka aka ce, hannu ya ce ni na je ne su gine ta, aka shigar ko ne su gine ta aka fitar. Mutum shi zai bayani, fatar jikinsa gaba ɗaya za ta yi magana. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أولا لنا دكم بنظرا جكم متنزي بياني حاتل جكم سزاتي بياني مي متن يأيك ساعة قبل الله لنا تحسن شعر والله يا إم وابا لنا روح تابس duk wanda yake maka ga wata addu'a za a yi a ranar tashin kiyama gaban Allah, za ka tsira ba sai ka ansa wannan tambayar ba, ya yaudare ka, ya ɓata ma lokaci, ya cuce ka, bai faɗa ma gaskiya ba. Duk wanda yake rabu da su irin waɗannan wanda zance a waɗansu tsageru ne suke magana ta tsageranci marasa kunya ne, wallahi tallahi ya cuce ka, bai faɗa ma gaskiya ba. A ranar tashin kiyama kai da shi za ku rinka la'antan juna a gaban Allah. Yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da, sashin ku ya kafirce wa sashi, sashin ku ya tsine wa sashi a gaban Allah ranan da wani ba zai amfani wani ba. Idan kana ganin duk abin da za a ji a faɗa maka ba daidai bane ba, ka nemi wani malamin a wata ƙasa ta daban, ka je kai visa, ka tafi wata ƙasa, ka je ka ce ga ayar da aka karanta ranar rana kaza ga watan kaza, menene hakikanin fassararta? Ɗauki Qur'ani na Turanci ka je ka duba, ɗauki Bukhari, ɗauki Muslim na Turanci duk je ka duba, ɗauki Riyadu Salihin na Turanci, sai haka ɗauki lokaci awa biyu awa uku je ka duba gani, haka ne ko ba haka bane ba? Kowa zai mutu ko mutu? Lallai za mu kissanta wa mutane labari bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba. Ubangiji ta'ala zai ba da bayani bisa ga ilimi, shi ne fanar kussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna gha'ibin, ba mu taɓa zama waɗanda ba sa nan ba, muna nan a duk inda ɗan adam yake. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. حقيقة أمومك هل تدن أدب من سن أبن ذوت يستكي ساقوا وسواس ذوت من سن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد منا خسر في سمد جيز يرويانسا jijiyar da zuciya ke rataye da ita, mun fi shi kusanci da ita, inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin kis labari da Allah zai bayar game da kai a ranar tashin kiyama labari ne na ilimi, shi ne fannin kusanna alaihim bi ilmi. Za mu ba da kissa na ilimi, mala'iku sun rubuce duk abin da mutum yayi. Wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا ننزع أجي لتاك كنت كنت بيانا أيكا دكي أبين دكتي لا أبين دكتي لا أبين دكفا لا أبين دكأيكتا نقو يدا نبيني فتر المجرمين ما سلي في كوكا فري هو الظالمي سيكا مشفقين مما فيه سنا داموا dangane da abin da littafin ya kunsa. Wa yaquluna suna cewa ma li hadha alkitab, wannan wani irin littafi ne? La yughadiru saghiratan wala kabira, baya kyale kankanin abu ko babba, illa ahsaha, sai ya ke yi karamin abu zai fada, babban abu ma ya fada. ووجدوا ما عملوا حاضرا duk abin da suka aikata sai su same shi a halarci a rubuta a cikin littafin. Ina jin duk sun yi imani da cewa duk kun yi imani duk mun yi imani da cewa abin da duk aka shigar wa kwamfuta na kowane re-information idan aka ji za a same shi yadda yake. Abin da aka shigar za a same shi. To don Allah da wannan kwamfuta din da rubutun mala'ikan da ke rubutu wanne ya buni riƙewa da haddace al'amura. Wannan wata alama ce da suke nuna maka wata 'yar karamar kiyama, ko alal aƙalla don a nuna maka yiwuwar kiyama in ma da kana inkari. Komai sai an rubuta ɗan adam ya gani shi ne fara nufin sannan alaihim bi ilmin wa ma kunna gha'ibin, ba mu taɓa kasancewa waɗanda ba sa nan ba. Wannan ke nuna cewa gatan da ɗan adam zai wa kansa shi ne ya yi ƙoƙarin tuba, tuba akan lokaci tun kafin lokaci ya ƙure masa. Allah ya ba mu ikon tuba daga munanan ayyukanmu. آية تقبل لكم.
والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا بآيات لا يظلمون.
وبنجي تعالى والوزن يوم إذن الحق. الوزن شيني أو أو نأيك دنجل دا أيك دبايسك يوم إذن أو نرانا الحق كسكني باويك اليابني. فمن ثقلت الموازينه دكا وندما أو الناس سكي نويه فأولئك هم المفلحون. Irin waɗannan su ne masu rabauta. Waman kaffat mawazinuhu, dukkan waɗanda ma'aunansa kuma suka zanto ba su da nauyi, fa ulaika allazina khasiru anfusahum, irin waɗannan ne waɗanda suka tafar da kawunansu. Bima kanu bi ayatina yuzlimun, saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci da ayoyinmu, ma'ana suna kafirce ma ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba su aiki da su. Awo ɗaya ne daga cikin ayyuka da za su faru a ranar tashin kiyama. Hisabi daban, awo daban. Hisabi shi ne ƙidayar ayyukan a lissafa su ɗaya, biyu, uku, huɗu a lissafa yawan aikin. Ka san akwai aikin da yake da falala ta fuskar me yawan lada. Dan tunda an ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, kaga ƙidaya ne ake kira. Sannan wani kuma an ce masal ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha', kaga nan kidaya ne ta fuskar daya, biyu, uku har zuwa 700 ko sama da haka. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah na karawa akan 700 ga wanda ya gada ba. To kuma akwai aikin da yake da lada ne ta fuskar nauyinsa, ba yawan abin ba, nauyinsa shine alwazn, wato awo akan suke. Bayan wannan aya akwai ayoyi da dama da suke nuna awo ranar tashin kiyama. Nan gurin faman taqul mawazinuhu fa ulaika faman taqul mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man qaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum bima kanu biayatina yuzlimun. A wani gurin fa amma man taqul mawazinuhu fa huwa fi isatin radiya wa amma man qaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun haliya. Ma'ana dai za a yi awo, wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah wa la tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Hadisai da dama sun zo a kan awo, irin yadda ayoyi suka zo a kan awo. To kuma idan an ba hadisan, sai a ga mutum da ayoyin da hadisan in ka haɗa su gaba ɗaya, sai ka ga sun kasu kashi biyu. Ko dai bayani a kan auna aiki, aiki karan kansa. To ya za a auna aiki, tunda sallar da kai yanzu da wadda na yi, da wadda malam Sa'idu ya yi, da wadda kowa ya cikin mu nan, mutum yana iya ganin ta da ido? Ranar tashin kiyama za a rikida wannan ibadoji da muke a musu gangan jiki mutum ya gansu da ido. Tun ma kafin a tafi a kiyama, tun a cikin kabari, hadisi cikin sahih bukhari ya nuna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'am binne bawa mummuni a cikin kabarin sa bayan an binne shi mutane sun juya sun tafi an yalwata kabarin sa kawai sai ga wani saurayi ya shigo mai kyakkyawar fuska ga shi na kanshi sai ce da shi man ant wane ne kai sai ce ana amaluka salih ni ne aikin ka nagari sallah karatun alqur'ani qiyamul layl sadaqa zakka haji istighfari salatin annabin ka ni ne aikin ka nagari na zo ne dan in dauke maka kewar zaman kabari kaga ake za a rike da aikin ai masa gangan jiki idan mutum mummunan aiki yayi kyan barasa zinace zinace sace sace aiki barna da ayyukan ta'addanci bayan an binne shi a cikin kabari sai ga wani mutum mummuna baki dan duku nunu yana wari yana doyi ya gaishe yace kai wannan wane ne fuska ka bata bushara man an yace ana amaluka sayyi ninne mummunan aikinka zai zama shi ne abokin zaman ka cikin kabari haka manzo Allah bai na cikin hadisi ingantacce mahallu shahid a ce kaga ayyuka ana rikida su ai musu gangan jiki sannan ga hadisi ingantacce cikin sahih muslim wanda manzo Allah ke cewa suratul baqara da suratul ali imran za su zo farfajiyar kiyama ka annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqani min fayrin fawaf yuhajjani an sahibihima kai ka ce girgije ne guda biyu manya manya ko kuma wani ayari guda biyu na tsuntsaye su zo su sauka za su yi hujja ga mai karanta su a gaban Allah don ya sami shiga aljanna kaga suratul baqara da kake karantawa za a yi mata gangan jiki karatun za a rikida ta yi mata gangan jiki a ce kaga za a auna ayyuka za a yi musu gangan jiki kenan sallah kai za a baka taba ta baka ganin ta da ido amma za a yi mata gangan jiki to wannan su za a auna akan suke a waɗansu dalilan waɗansu hadisan suka nuna abinda za a auna wato takaddun da aka rubuta ayyuka takaddu da aka rubuta aiki akwai takaddu da aka rubuta ayyukan kirki sallah azumi zakka aikin haji wannan rajista din da aka rubuta ayyukan da takaddu da aka rubuta ayyukan barna su ne za a dauka a dora kan su ke ni a nan ga takaddu na ayyukan alkhairi a nan ga takaddu na ayyukan barna su za a auna sai a ga wanda ya fi nauyi wa zai rinjaye wani akwai hadisan da suka nuna haka ɗaya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi a wannan babi hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As رواية الترمذي بإمام ابن ماجه حديث دي شهارة وجمع لمن سوى حديث البطاقة كل شيء وان ذا أزور دون مترانا تاسين كياما ذا أجبجي من يمن يرجستا كسا إند ترى دك من سنة أيكم برنا هو ترجستا قيا من ذا الله في إياكة فاتن في إياكة جني إدو مد البصر بقى بندك تكسي أيكم برنا